gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Laraba 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamara Abari, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar shaye-shaye musamman ma a tsakanin matasa, inda gwamnati jihar da magaramta Jamhuriyar Nijar take daukan mataki don ganin takawar da wannan matsala. Sannan kuma za mu leka filin kwalmar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Gwamnan jihar da magaran Kanal Isuf Labo ya yi wani yunkuri na tsabtace rayuwar matasa game da wata matsala da ke ciwo kowa tuwo a ƙwarya, wato kawo ƙarshen shaye-shaye na shisha a cikin matasa wanda yake barazana ga lafiyarsu da ma rayuwarsu. Gwamnan ya ɗauki wannan mataki ne ganin matasa ne suke shiga cikin hali na cutuwa, la'akari da duk wata ƙasa ba ta ci gaba idan har matasa ba nagartattu ba ne, kasancewarsu suna manyan gobe. Gama dai yadda na yi hira da wasu matasa masu shan shisha da kuma wanda ba sa shan shishar.
Sunanka?
Abdul.
Malam Abdul, ko ka taɓa shan shisha?
Gaskiya na taɓa sha.
Me yasa ka shan shisha?
Wallahi ko iskota ne ana sha, wallahi ni ma na sha, wallahi
kuma
eh wallahi kuma yanzu gaskiya na wa sha, kuma da naji an ce an gana kuma ruwa take tara a ciki, shi yasa ni ma kawai na sha matala.
Kai da abukanka ne ku?
Wallahi ni da abukana ne muke sha, wallahi gwada ce ne gani dadin ta ya take, kuma naga kai ko wala ce
ta dade kana sha?
Eh wallahi.
Ta kombi?
A na kombi na sha gaskiya, amma yanzu na wasa wallahi.
Me yasa ka wasa?
Ko bata dadi ne ma ko kadan.
To me kiranka ga abukanka?
Na ga musu ma su wasa sha, kuma yanzu su ma sun wasa shisha, amma sace ta police suka amshe ta wani lokaci.
Hussein.
To malam Hussein kai wa? Ka taba shan shisha?
To a gaskiya na sha dai na bari ne ma.
Me yasa ka bari?
Saboda tana tara ma mutum ruwa a ciki, sai an kai shi likita, ruwa haka take kara ma mutum a jikin shi.
Ka taba ganin wanda ta tara ma?
Abukan mu dai diya muna gani haka, yanda take haruwa da su.
Rishin lahiya. Sai an kai shi likita
huda mai ruwan nan.
Shi yasa ka ji tsoro?
Shi yasa ni ma na ji tsoro na wasa sha.
Sunanka?
Sunan Mudassir.
To Mudassir yaya ka taba shan shisha?
Ina gwada su ɗaya da na fara sha, kuma sai na bari saboda naga ba gyara nan ba zattai.
Ya aka yi kasan ba gyara ka ba zattai?
In ka taro abukanka da fara in suna sha abin ya burge ka, kuma halo da kawara sai ka ga halo ba gyara ka ba zattai, kenan shi yasa muka bari.
Wa
yake
ba ku kuna
sha,
kuke kuna
samu ta,
kuke sai?
An zo ba da haka ana da kudi a sai prodi haka, ko kuma an ba da kuce ma kuna iya hada ku sai shisha, ya uwan gai sai prodi, gobe uwan gai sai.
Ita gare
kawai
ba haraka
bane. Ba hanyar da aka ci gaba bace ba.
Sunana Ila Amini Isa.
To Malam Ila, kana shan shisha?
A da dai ina shan shisha sama-sama haka, mai ba kamar irin wannan ba wanda suka dauke ta kullun da sai da rana da murece kamar ruwan sha.
To me yasa kake shan?
Ni gaskiya kuduri na da yasa nake son shisha. Yanzu musalmi in na ci abinci haka kamar na cika cikina, kamar tana ba ni dama ne na in yi dijiranta, saboda in ka ja hayakin wannan kamar yana taimaka ma cikina ne kamar wajen abinci ya sabka da gogawa. To hakan kuma da ba yi la'akari sosai ba, ashe ta wani fannu kuma yana hasa da masara, tana sa illa ta aka dan kwan bidiyo ana yin irin wannan hakan. Ba labari bane, kamar ni jeu ne ba ganau ne ba jeu ba, saboda yanzu haka ba ni ba dai, akwai aboki na wanda shi kullun in yazo muna dai tayya wajen irin wannan harkai. To yanzu haka bashi da lahiya, ya ta likita da matsayin zahiya ta so mishi. To a nan da aka yi bincike sai aka nuna cewa da yana harkar shasha, ya ce abe shan shasha ya shisha, aka ce ai shisha ma dama shasha, ya ce to ga abubuwan da ta sami shi estoma. Yanzu haka magana da nake ga muku bai iya cin abinci kamar yadda yake cin abinci da kyau. Hayakin tan ya doka sai ta sami shi wasu abubuwa.
Kenan shi yasa yanzu ka fasa?
Shi yasa yanzu kuma da naga aka ce in game dan uwanka ya kama da wuta to ka sama naka ruwa. A matsayin na kenan na abokin shi kuma naga wannan abin yana iya kasancewa ko da yaushe ne ma tare da ni, sai na dauki kawa na doke kawata daga irin wannan harakar.
Ni sunana Suleiman.
Malam Suleiman, kana shan shisha?
Ni ban shan shisha, ban taba shan shisha ba.
Ka taba sha ba?
Ban taba sha ba.
Me yasa?
Kawai na san za ta iya illata ni, saboda na taba shan taba sigari wannan da na sha ita ma zuwa wasu lokaci da ji tana samun matsala, sai duka na wasa. La'akari na wasa shan sigari, kuma naga in na sha shisha zai ma iya huce kan wancan sigarin da na sha, shi yasa ma ban sha ta ba. Ina da abokai daidai haka masu shanta.
Kuma ba ni bayani da ka musu na kamar a ja hankalinsu?
Gaskiya ina musu bayani na da fara ma akwai bannan kuɗi nasu, kuma ba ga lahiya ma. Inda abu ne da zai kai $100 jika, kuma gashi zai gurbatar ma da rayuwa. Batata baka aiki ma, kuma dole ka sa kanka ka sha wannan abu. Wallahi muna fadakar da su, muna kwatanta musu wannan abun. Akan lahiya kada ya kamata ka bari ma.
Sunana Siraj Ibrahim.
Siraj, kana shan shisha?
A'a, da dai ban taba shan shisha ba.
Me yasa?
Akwai abun da yasa ja tunda gaskiya mafi la'akali abar ma ta kama addini ya hana da sauransu, banda shi ma kamar ni a matsayina na matashi ina gani abukaina da suke sha sai a hankali sai su shiga wata rayuwa, wani yaje ya haukace. Tunda akwai misali abokina wanda muke tare da shi da tattaba illata shi da yake yawan shanta, ana hana shi ya ki bari dai da takai an mishi operation ta tara mai ruwa a ciki, sai da aka mishi tiyata, sai da aka mishi tiyata a ciki ta tara mishi su ruwa aka huddar su. Kuma duk da haka nan, duk da illolinta, kamar muna ganin abokan mu diya tana sa su harkar su sai shayi, misali kamar in bisu da kuɗin sayan wannan abin da ake ce masanadarin da ake sa ciki produce, in bisu da shi komi suna iya yi dan su samu su sai su sa su sha, wannan ma illolinta ne. Kuma shine da nake ganin wannan matsalolin da gaskiya ni duk da hutar ina ban ma taba shan ta ba da mun kuma ban da ra'ayin shan ta, naga kamar matsalolin da take sa su ma sun ja hankali na da na bushi shan ta ita shisha da kanta. Tunda akwai diya wanda al'amura irin su shishaga da shasha da sauransu suke raba su ma da lakwal, ko a lakwal mutum yana karatun shi lamun lahiya wata ran abin irin shi shishaga, kamar yana ganin kanshi ne shi ya zama wani abin shashaye sai ga mu musha magana ko wani abu, karshe dai har a kore shi daga lakwal, rashin tarbiya ya shigo cikin lamarin sai har ya kai a kore shi daga lakwal.
Alhaji Umaru Isa shugaba ne na kungiyar dattawa ta jihar Damagaran, yayi ba da wannan yunkuri na gwamna inda yace za su bada tasu gudunmuwa.
A babban bayanin da zamu yi babu kaman mu ce mishi, mu daga mishi hannu, mu jinjina mishi cewar gwamnan ba wannan decision da ya dauka ta a hana yin wannan amfani da shishe a saya ko a saida ko a kai a saida ko ballantana, ha abun yana daukar wani matsayi, kaga mata suna sha, yara suna sha, ana kaiwa lakwal ana saida ma yara wannan abubuwa, mugun abu ne. Allah ubangiji ya kama mana, ya kama mishi, Allah ya sa a kwasa yin wannan tallata ta shisha. Kuma shisha inda ma shisha kadai ake yi ma, a shisha a kawo a baibade a kankara, to wannan ina abu ya kai inda ya kai inda vraiment za a yi. Kuma amma ni anawa tsinkaye mutane rishin aikin yi ne na daya, kuma na biyu talauci ya ma mutane gudu. amma dai duka dai mu dai ba haka bane. Wannan abu dai na shisha shine ci mana tuwo a ƙwarya, shine muke so a yakata, kuma Allah ya taimake mu. Kowa ya kata shi gudunmuwa, tun daga likitoci har mu shinan lakwal, har su kansu yaran, har su kansu wakilai wanda suke da magana ta su hadi a ji. Allah ubangiji ya bada sa'a a ciwo hankali, amma ni gani na a ƙara ma sensibilization, wayewa kai shi zai ayi ta ma mutane. Paske wani ko ana wayewa ma in bai gane ba ji yake yi wannan dadin da yake ji, a nan ne yake samun dadin. Ina dadi yake a ka rasa lafiyarka, ka rasa dan abin da ke gare ka, dan abin da ka samu kullu, ka je ka sai abinci ka ci, a'a sai ka je ka sai shisha ka zo ka kana sha kana abin nan kana maye. Allah ubangiji ya kawo saukin abin wannan.
Masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu za mu dan je hutun rabin lokaci a dan shakata da wannan.
Bata hana ni ban nuna shauki,
dangin
bauta ciya ta kamu jini da tsoka ba man aiki,
dangin bauta
gashi zaki wuce ki bar ni cikin mai wayo masoya.
Na daga waɗanda suka fi damuwa da fuskantar tashin hankali na yanayin da yaran nasu ke shiga lokacin da suka yi shaye-shaye. Wasu iyaye da nazanta da su, Malama Hinda da Malam Amadu, cewa suka yi wannan ba ƙaramin daɗi ya yi musu ba, za kuma su dage sai inda ƙarfinsu ya ƙare na kawo tasu gudunmuwa a cikin wannan al'amari.
Sunana Maryam. Wallahi mu dai mataki da mai girma gwamna ya ɗauka, wallahi mun ji daɗin shi sare-sare. Wallahi muna godiya. Muna godiya mu ma insha Allah za mu dafa musu, tunda gaskiya in suka ɗau matakin mu ma he da mu, tunda he mun kama musu. Duk wanda muka gani yara suna sha muna hana su, kuma muna neman mu ma a taimaka mu akan yaran wannan a sama musu aiki, tunda dukka yawanci rishin aiki shi ke sa su shaye-shayen wannan. Amma insha Allah in dai an samu aikin yi kawai babu matsala. Tunda ina da kamar yara 10 da nake farmi wanda nake hana su su sha shisha.
Amma kina waye musu kai?
Ina waye musu kai, ina hana su gaskiya. Suna ƙalƙashina tunda dukka sun kansu ya waye. Dan na dora su wasu shofar ne na gama su da shi durobobi, wasu na tura su dai ina sa su gareji haka saboda su samu aikin hannu wanda zai raba su da shan shisha.
Kenan kamar zaman banzan da suke yi?
Zaman banza gaskiya nake rawa, kuma wallahi ba diyana bane, diyan gari ne. Wallahi ba diyana bane gaskiya, zaman banza shi yake sa yawanci yara shaye-shaye. Wallahi
to alhamdulillah na ji dadin wannan magana. Ai sai ma in ce ya makaru shi gwamnan jiha, ba tun yau bai kamata a ce a doki matakin da ya kamata bisa kan wannan shisha. Shisha tun da ta shigo kasan nan daga Libya, Alje, yaran mu suke dokanta suke sha. Muka san akwai wani abu a ciki wanda diyanmu da jikokinmu suke sawa a ciki suna sha. Wallahi wannan ba ƙaramin jin daɗi ne ba da mahukunta ƙasar Nijar suka ɗauki wani abin a matsayina na uba na hana shan wannan shisha. To ba ma shisha ba, duk wani shaye-shaye da kika sani wallahi wanda matasa suke yi, matasa wasu sani su ne gadan bayan al'umma. A yanzu mu yanzu tamu ta ƙare, su ne yanzu muka sa a gaba, muke tattala su, muke musu huduba don su gyaru. Wallahi hana shan shisha wannan nije na ji daɗin shi 100%.
Tana da illa shisha?
Shisha illa kai. Illa kin ga taɓata ƙwaƙwalwar yaro, taɓata anta yaro, taɓata huhun yaro. Yaro ki gan shi kullum a rikici, shi ba mai fara'a ba, shi ba mai kuka ba, shi ba mai ciwon kai ba, shi ba mai lahiya ba, kullun dai ga su sai sun zo sun kaho wannan abun nasa na shan shisha wannan sun sa mata wiwi wani menene zakami ne mine ba abin da ba a sa a ciki abin da yara suke sha
na kuke ji
wallahi mu dan da zaka dauki wannan matakin alhamdulillah dadi muke ji tunda yanzu akwai wuya ki ga yara sun zo sun aje kujeru sun ka shisha suna sha tunda sun san an doki mataki akan su wallahi ni dai na ji dadi to duk inda kika ga matataran al'umma sai kin ga yara kanana masu shaye-shayen wannan sun haukace wani yana tsine takalmi wani a share zaki ganshi wani dai zaki ganshi dai a share guda a zamne bai san ban ma me yake wani ko zaki tara shi a kwance a jikin katanga ya sha ya bugu ya haukace yana kwance a jikin katanga yunwa cikin shi mata da mishi tunda
gudunmu ku ku uwayen yara wato gudunmuwa zaku ba wannan mataki na gwamnati
mu gudunmu da zamu bada insha Allahu a shirye muke da duk a inda muka gani ko a cikin gida ne ko a wani guri muka gani yara suna sha a boye mu a matsayin mu na uwaye zamu je mu ga mu hukunta idan mun hadi ko mun hana ba za a hana ba to iko shine maganin dukkan wani shaki da kika sani insha Allahu gudunmu mu zamu bada na a hana shanta kwata-kwata
Kwararriyar likita ta yi mana ƙarin bayani akan illar da ke tattare da shan shisha.
Sunana Dr. Hawwa Balubada, ina matsayin medical doctor ne kuma ina aiki da asibitin da ke nan Sokoto Usman Danfodi University Teaching Hospital Udut kenan. To bincike ya nuna cewa kamar yadda sigari yake sa illoli a jikin ɗan Adam haka zalika ita ma shisha tana sa wa'innan illolin a jikin ɗan Adam. In fact ma akwai sinadarin rukka ko kuma in ce chemicals da ke cikin ita shisha ɗin wanda bincike ya nuna cewa suna ma iya zama illa za su fi iya kawo illa ga jikin ɗan Adam kan shan sigari so mutane da dama yanzu mafi akasari yanzu samarin yanzu ya zama ruwan dare a gare su har ana mayar da shi kaman ba komai ba akwai kasashe da dama ma da aka yi banin din shi to amma kuma wannan sai ya sa matasa sai suka ƙara kaman abun ya ƙara haɓaka a irin wa'innan kasashe da dama so kuma bincike ya nuna cewa da mai shan shisha din da wanda baya shan shisha din amma yana zaune ga gurin da ake shan shisha duka za su iya kawo mishi illoli kamar yadda sigari yake akwai abin da ake ce ma passive smoking idan kai baka yin shi amma kana tare da wanda ke yin shi so idan dan lokaci aka dan dauki lokaci irin shekara da shekaru haka kana shakan wannan hayakin na shisha din ko kuma na sigari din zai iya kawo ma illa kamar yadda yake illata wa'inda ke shan sigarin ko kuma shishan to ita dai shisha tana da illoli da dama a jikin dan Adam sannan one of them yana cikin illolin da take taba zuciya takan taba abubuwa da dama a jikin dan Adam one of them kuma shine zuciya akwai sinadarurruka a jikin dan Adam da suke protecting dinmu suna hana dan Adam ya taso ko kuma ya kamu da ciwon zuciya to idan kana shan shisha wa'annan sinadaran shisha takan taba su za su yi lowering down su yana sa ka at risk din ka samu irin wa'annan matsaloli akwai abubuwan da ake cewa coronary artery disease so mutum zai iya kamuwa da irin wannan ciwon haka zalika ma shisha tana ragar da heart rate din mutum yanda zuciyanka ke bugawa nau'in ma yanda zuciyanka ke bugawa shisha tana taba shi haka zalika ma blood pressure din mutum shisha takan iya sa blood pressure din mutum yayi kasa so bayan shi kuma idan aka zo ga huhu shisha tana sa matsalan numfashi matsalan numfashi kuma kaman irin su TB haka which is an infection shisha tana sa mutum ya zama at risk of it saboda tana taba immunity din mutum so idan immunity din mutum yayi kasa za a samu nau'i ko kuma zance za infection zai samu daman da zai shigo a jikin mutum so one of them shine tuberculosis sannan kuma yanda muka yi bayani kaman yanda nace tana taba huhun mutum na iya tahowa da ciwon wahalan numfashi akwai abin da ake cewa chronic obstructive pulmonary disease wani ciwo ne na huhun mutum wanda mutum zai zo da irin su tari haka da hawa wahalan numfashi su duka ciwon shan shisha yana saka shi haka zalika bayan shi ma shisha tana sa kansa sannan one of the cancers da shisha take sakawa shine lung cancer bayan wannan lung cancer din akwai others sannan bayan shi akwai nau'uka na jikinmu da suke taimaka mana wurin ganin cewa yayi building din jikinmu, kamar irin su sinadarurruka da suke taimaka mana. Bincike ya nuna cewa shisha tana taba waɗannan sinadarurrukan, sannan tana rage garkuwar jikin mutum. Wannan kaman vitamin C din nan ma da ke a jikin ɗan adam, shisha takan yi affecting din shi, tana lowering din shi. So idan aka hada dai aka tattaliyo duk waɗannan, suna zama dalilin da yasa shisha take taba garkuwar mutum. Haka zalika akwai masu mata, akwai mata da ke shan shisha, su ma yana illata su, saboda idan mace na shan shisha kuma tana da ciki, zai iya illata ta, kuma zai iya illata abin da za ta haifa. So kaman yanda na faɗa kuma akan infection din still, saboda abu ne da matasa ke amfani da shi kaman pipe haka, mutane da yawa za su iya amfani da kai daya. So yana increasing risk of transmission na infection, wanda za a iya transmitting through saliva, through yawun ɗan adam. So idan wannan ya zo ya yi amfani da shi, wannan shi ma ya zo ya yi amfani da shi, wani ya zo ya yi amfani da shi, idan akwai a particular disease that is transmitted through saliva, kinga mutum zai iya ɗauka ta nan kenan. Sannan kuma shisha tana irritating bakin mutum, so wannan yana sa, yana increasing risk na oral cancers, cancers din da ke associating da bakin mutum. Kamar yanda na faɗa, ita shisha tana sa cancers, kuma one of the cancers din shine cancer na lungs, huhu kenan. Sannan bayan shi akwai oral cancers, kamar yanda na faɗa, cancers din da ke associated with oral cavity, baki kenan. Sannan kuma akwai bladder cancer.
Wannan kuduri na gwamna Kanal Isufu Labo ba karamin farantawa al'umma rai yayi ba, musamman ma malamai, magada Annabawa. Ustaz Abdulmumini Muhammad ya ce za su bada tasu gudunmuwa 100%.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani sunana Abdulmumini Muhammad, nan da magaram jamhuriyar Niger. Mas'alan nan dai ita ce abin da ya shafi tarbiyya ne. Me tarbiyya? Saboda duk lokacin da aka ce al'umma ta samu kanta a cikin wani yanayi, to ba wanda ya kamata daidaita ta kaman shuwagabanni, kuma malamai, sannan sai uwaye, sannan sai waɗanda suke masu hannu da shuni. To idan waɗannan suka yi riko da hanya guda, to insha Allah cin nasara ya zo. Me muke so mu magana shine kaman abin da ya shafi al'amarin da ya shafi shaye-shaye, musamman shisha ko a ce argila. Wannan wani abu ne wanda yake a shekarun baya ba mu san shi ba a wannan kasa tamu, amma sakamakon wanda suke kai kawo zuwa wasu kasashe, aka zo da abin sai addabi al'umma, kuma ya zama illa sosai wanda take a cikin matasa, wanda su ne manyan gobe. Yanzu kwatsam sai muka ji albashir daga gwamnan jiha na nan jihar Damagaram cewa an sanya doka na hana shan shisha da kuma sayar da ita da kuma shigo da ita. Wannan abin mun yi farin ciki matuƙa sosai a matsayin mu na masu da'awa, malamai ko ɗaliban ilimi. Ba dan komai, saboda idan ana samun shuwagabanni suna ɗaukar mataki akan irin wannan, to babu shakka al'umma za ta zamanto ta gari. Da yawa daga cikin matasa ba su san illar argila da shisha ba. Allah maɗaukakin sarki ya maka ni'ima, ya maka baiwa, ya hore maka hanci idan ka shaki iska, ka zo ka mai da shi kaman bututu ko ni shafama ko salansa, kana dan busa hayaki, kai kana ganin wani abu ne na ci gaba, alhali kuma ci baya ne, nima da Allah ya baka ce kake batawa. To haka zaka samu har cikin matasa samari, wasu ƴan mata ma suna ganin kaman wayewa ne, kaman ci gaba ne, sun zo suna shan argila, suna ta busa ta haka, subhanallah. Kuma ba shakka wannan abin yana daskare musu tunaninsu da kwakwalwarsu da iliminsu da fasahasu karkashin waɗannan shaye-shayen na shisha, tunda ba shisha ce kadai ba. Waɗansu suna sanya waɗansu maganaɗisu ko kayan shaye-shaye a cikinta, wanda suna bugar da hankali, suna daskarar da tunani, wanda za a iya samun mutum maimakon zai iya bai kasar shi gudunmuwa, ya bai garin shi gudunmuwa, ya bai al'umma shi gudunmuwa, ya bai kashi gudunmuwa, amma sakamakon wannan shaye-shayen sai ya zamanto bai ma amfanar da kanshi ba, balantana ya amfani kasar shi ko al'ummar shi ko kuma waɗansu jama'a da ban su amfani da shi. Me gudunmuwa da za mu kawo dama a matsayinmu na malamai, kenan ɗaliban ilimi, muna kiran mutane ne zuwa ga abin da zai musu amfani duniya da lahira, kuma mu waye musu da kai akan wannan abin, sannan mu fito musu da illal abin a cikin rayuwa da kuma addini. Saboda haka wannan gudunmuwa da zamu bada shine kokarin wayar da kan al'umma, musamman wanda suke cikin wannan sana'al, su daina, domin haramun ne. Sannan waɗanda suke shaye-shayen nan su daina, a matsayinsu na musulmi, Ubangiji ta'ala ya haramta
abinda za a kone dukiya ko kuma a cutar da rayuwa gangan jiki, saboda wani abin yana cutar da gangan jikin dan Adam. Saboda haka muna kokarin nuna musu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haraban nan, kuma Annabi ya hana shi, kuma haramun ne, kuma muna so su bari dan su samu lada. Duk lokacin da kake amfani da wani abu sai ka ji an ce wani abin da ba shi da kyau a matsayinka na musulmi, barin shi a gare ka ibada ne, kuma lada za ka samu, kuma ɗaukaka ne a wajen Allah. To wannan shine babban gudunmuwa ta farko da za mu kawo, sannan kuma da yin addu'o'i ga ainihin sushuwa gabanni irin wannan masu hana ɓanna, masu san al'umma ta zamanto ta gari, masu su zamanto yara manyan gobe na gari. Muna fatan Allah ya taimake su, ya ƙara musu jagoranci, ya ƙara musu lafiya, ya ƙara musu tunani, ya ƙara musu ainihin fusa'a ta yadda za su tsame al'umma daga cikin halin kaskanci zuwa ga hali na cigaba. Kenan muna jan hankalin dukkan shugabanni na ƙasa gaba ɗaya, ba licin jihar da magarin ba. Ya kamata su masu ɗauki wannan doka da wannan ƙuduri, kuma muna musu goyon baya, kuma muna musu addu'o'i na alkhairi. Muna fatan Allah ya taimake su, duniyar su da lahirar su akan wannan, kuma muna ƙoƙarin wayar da kan al'umma ta fannin wa'azuzzukan mu na gidan radio da talabijin da kuma majalisar ilim da kuma kan mumbari na juma'a. To wannan abu ne wanda malamai tuni sun shiga suna mawdu'i daban-daban da laccoci da mahadara akan wayar da mutane kan illar shan shisha da kuma illata a rayuwa ta dan Adam da kuma addini. Wannan shine gudunmuwa ta farko da zamu katara da addu'a insha Allah.
Kafin mu karkare shirin namu, zamu leka zauren girke-girken mu.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado.
To Malama Sakina, ki mana bayani game da yanda ake man gujiya da kuli-kuli.
Man gujiya da kuli-kuli, man gyada. Gujiya kake sayarwa. Sai ka zo ka sa tray, ka gyara.
Barara.
Ka hudda mai kwamson. Akwai barara ake sayarwa. Amma akwai mai kwamson ɗaya-ɗaya a ciki. Sai ka hudda ta da wata tsakuwa da wata wadda take ta zama borin gyada. Duk ka hudda. In ka gyara sumul kuma sai ka soya. In ka soya ka kare.
To soyawa kan in gimshirin fashin ki, soyawa ramas ake soya ta koko sama-sama.
Ah, sama-sama. Ba daga daga bane ai mai ne. Sama-sama ake mata. In te sanyi sai ka murje ta. Ka baka ce ta tas kuma sai ka je ka nuko.
Ka
huda da sal. Sai ka je ka nuko ta.
Kamar kadota.
Kamar kadota a mashin. In ka je kamar kadota in ka zo kuma sai ka dore ruwan zahi. Sai ka janyo injin ka da huddawa.
Ruwan zahi a wata tukunya daban?
A wata tukunya ake shi. Injin naka dama kawon ki shi rasu ya bushe. Sai ka zuba. In ka zuba akwai tire da muke sa gawayi daga ƙasa. An yi so kana tura kana tarho ruwa kana tura kana tarho ruwa. Ga wuta daga ƙasa tana ba.
Tana murgina.
Tana ba kana tuka kake ma sam. Kana tuka kana tuka. Da wannan kanin yi. Kana tarho ruwa har ya zama matsi har ya huddo mai. Har ya yanke ya karara.
Ana kaman awa nawa ana tuka shi?
Ah, kaman in guje dewa ce kana yin kaman minti 40 ko 50, amma in guje ka dan ce a minti 30 ma hudda kake. In ya wuta ya karara gwanin kyau sai ka hudda wuta. Ni so sai ka sa panteka daga kasa.
Sai nan wuta ta kasa ta tire.
Eh, hudda ta ake in yayin ki. Haka hudda ta kuma sai a kawo panteka a sa daga kasa. Akwai kisa akwai hanci da ake darmiya.
Eh, murhin wani.
Yawwa sai ka hudda shi daga naman yake zo kana tuka iya zubiya kana tuka iya zubiya. Mai ya kare chat ya matsan. In ya so kuma sai ka hudda ka an kare ka hudda matsanka. In ka hudda matsanka ka kawo bididdika ka dure manka.
In ya so sanyi a mako.
Kamu da gamu huda ma zuba ki bai komi
da zahi.
Ya da zahi amma bai komi a bido. Kawai in ka kare ni so sai ka zo ka aje matsanka ka dauko dan ruwa kana tsoma hannu saboda wuta. Ka shiga mulmula kulikulinka.
Kana cibra kulikuli.
Kana ci kana matsiya kana cibra kana ma har ka kare.
Kulikuli.
Har kulikuli. In ka kare kuma sai ka dauko wata tukunya ko fala. Ka zuba wannan man da ka huda.
Na suya.
Na suya. Ka sa wuta ana nan in ya tahosa sai kai ka dauko kulikulin kana zubawa. Kana motsa hali da hurramus ka sauyi halo ka zuwa halka kare. Haka ake man gyada. In ka kare kuma sai ka bar shi ya sanyi. In kaman kararren marice ne shi ko ran magarma bana dura ma hida sahi. Kanan ya sanyi. Sai a dura kuma da litir kake auna ka zuba a jarka. Ka saka ga ko litir nawa ka samu. Wallahi man gyada bai da wuya amma he wanda iya.
Kuma masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu a Nijar Tamar Abari, da wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Shining.